hannun ka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasuhin da ke cikin su. Da fatan Allah ya bamu karfi da kuma karfin gwiwa da aiki da su da samun tsira duniya da lahira, amin summa amin. Kuma ayo ma, kamar yadda kuka saba ji, ni ne Tijjani Mallam da magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau, da ra Allah madaukakin sarki. To madalla, zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 47 da kuma 48 a cikin wannan sura ta Rum, kamar haka.
Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'ukum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
Hakika kuma mun aiko wasu manzanni a gabaninka zuwa ga mutanen su, sai suka zo musu da ayoyin mu mabayyana, sannan muka azabtar da waɗanda suka kafirce, kuma taimakon mu ne ya zama wajibi akan mu. Allah yana aiko da iska sai ta motsa hadari, sannan ya shimfiɗa shi a sararin sama kamar yadda yake so, ya kuma sanya shi yanki-yanki, sai ka ga ruwa yana fitowa ta tsakankaninsa. Sannan idan ya samar da wanda ya so daga bayansa, sai ka gansu suna murna.
A cikin shirin da ya gabata, ayar ƙarshe da muka saurara tana bayani ne kan yadda Allah yake aiko da iska da yake tafiyar da gajimare da kuma samar da ruwan sama, da ta wannan hanyar tsirrai su fito, ƙasa ta sake rayuwa, haka rayuwar mutane ta inganta da kuma limfasawa. To wannan ayar ma da muka saurara ta yi kama da wadda ta gabace ta, amma ta wani sabon salo, domin tana bayani ne kan turo da annabawa da manzanni domin shiryar da mutane a wannan doron ƙasa. Kuma Allah yana aiko su ne tare da dalilai da kuma hujjoji, kuma haka ayoyin da suka biyo bayan wannan sun sake yin bayani kan lamarin aiko da iska da kuma samar da ruwan sama da ke sake raye ƙasa. Masana da malaman tafsiri sun yi bayani da nuni kan wani lamari mai matukar muhimmanci, da cewa wata hikima ce mai girma da kuma ishara mai matukar muhimmanci da Allah yake son nuna mana. Na sanya wannan ayar ta turo da annabawa da manzanni a tsakiyar ayoyin da suke bayani kan turo da iska da kuma tafiyar da gajimare da kuma samar da ruwan sama a yanki ko ƙasa da ta bushe da sake raya ta da fitar da tsirrai da sauran halittu, hatta mu mutane da dabbobi ke rayuwa a wannan yanki za mu samu rayuwa mai kyau da kuma inganci. Kuma waɗannan ayoyi na nuni ne da ƙarfi da kuma ƙudurar Allah madaukakin sarki mai hikima kuma gwani na iya halitta. Har ila yau wannan na nuni da cewa tsarin halitta da kuma na shari'a da kuma tafiyar da tsarin rayuwa suna gurin Allah ne, kuma ƙarƙashin iko da iradarsa ba waninsa ba. Allah ya umarci rana da wata gajimare da kuma iska da ruwan sama da sauran halittu su isar da amfanin su don rayuwarmu kamar yadda ya turo mana da annabawa da manzanni domin shirewa da kuma samun tsira gami da cikar kamala da kuma ta hankali da fidira da kuma shiryar da mu duniya da lahira Abun lura a cikin wannan lamari shine duk wanda yayi tunani da kuma nazari a cikin wannan ayar to zai imani da Allah da gode masa kan lutufi da kuma rahamar da yayi mana da kuma yadda yake taimaka mana amma wanda suka bijire wa gaskiya da kuma umarnin Allah da kin gode masa za su gamu da fushin sa da kuma azabar sa duniya da lahira daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa uku kamar haka Na farko dai Allah ta hanyar aiko da annabawa da manzanni da irin mu'jizarozin da suke tattare da su da kuma dalilai ya gama kafawa mutane hujja abu na biyu azabar da kafirai da mabannata za su fuskanta bayan kokarin shiryar da su da kafa musu hujja to an kafa musu hujja ta karshe da kuma wannan ya tabbatar da adalcin Allah madaukakin sarki a gare su na uku Nasara ta ƙarshe tana ga mu'minai kan kafirai kamar yadda gaskiya za ta yi galaba kan ƙarya wannan wani alƙawari ne tabbatacce daga Allah madaukakin sarki Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta 49 a cikin wannan sura ta Rum.
Wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisid.
Ko da yake da can kafin saukar musu shi sun kasance masu ɗebe kauna.
Wannan ayar tana yin bayani ne kan wata hikima ta Allah da cewa ta hanyar zafin rana ruwan da ke teku da koguna da kuma sauran gurare na tafulfasa da samar da turare zuwa sama sai kuma Allah ya aiko da iska ta tafi da wannan gizagizai da ya samar da shi daga turare zuwa wani yanki da babu alamar sabkar ruwan sama kasar ta mutu tsirrai sun mutu babu wata alama ta sake raye wannan kasa amma sai Allah ya samar da wani yanayi na dabi'a da sabkar ruwan sama da rahamar sa idan kana son fahimtar girman wannan lamari da kuma hikimar da ke tattare da shi sai ka yi dubi da nazari a yau gwamnatoci da ko mutane a daidai ku ko a jamunce idan suna son isar da bututun iskar gas ko na man fetur ko ruwan sha daga wannan yanki zuwa wancan yanki yana buƙatar kashe biliyoyin daloli wajen kerawa da kuma samar da bututun mai kulawa da su da yankin da bututun zai bi da samar da wata ko wasu cibiyoyi na kula da bututun da gadin su da sauran abubuwan da ke buƙatar kudade da lokuta na dogon nazari da kuma bincike na tsawon shekaru masu yawa kuma babu tabbas ko abin zai yi ko ba zai yi ba kuma wannan aiki ya shafi wani yanki ne takaitacce mars fadi amma shi gwani mai hikima Allah madaukakin sarki ya samar da wani tsari da baya buƙatar kashe dala daya ko bata lokaci samarwa wani yanki da ke buƙatar ruwan sama da kuma rayuwa da kuma irin ruwan da za su sha da su da dabbobin su da kuma suke rayuwa tare da su da su da babban su da kuma fitar da tsirrai da albarkatu masu yawa da yin noma da kiwo hatta sauran halittu manya da kanana za su amfani da kuma samun rayuwa to idan ba mu gode masa ba to wa za mu gode wa ne samar da ruwan sama ba wai kadai jikin mutum bane yake buƙatuwa da amfanuwa hatta ruhinsa da hankalinsa na samun nutsuwa da gamsuwa da kawar da barazana a gare shi da ganin walwala da farin ciki a fuskar sa da kuma ruhinsa haka tsirrai za su fito gwanin sha'awa da fitar tsirran duk kowane mutum ka gani yana cikin farin ciki domin Allah ya kubutar da shi daga wahala da damuwa uwa uba manoma da makiyaya sun kubuta daga karamcin ruwa da kuma fari da kuma lokutan da suka fara ganin gajimare da walkiya da cida suna fara farin ciki da walwala da fatan Allah da ya tabbata musu da wannan lamari da kuma ganin dariya da walwala a fuskokin su duk wannan buri da kuma fata sun biyo bayan lutufi da kuma rahamar Allah ce na sabkar da ruwan sama cikin waɗannan ayoyi zamu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko abubuwan da ke wakana na ɗabi'a wannan duniya ba haka kwatsam ba ne suka samar da kansu dukkan su baki daya suna nuni ne da kudura da kuma hikimar Allah ne a lamari na tafiyar da lamarin wannan duniya da sauran duniyoyi da halittun da ke cikin su baki daya abu na biyu iradar Allah ta zarta komi kuma shine ya zartar da lamarin sa a wannan duniya komi yana tafiya ne karkashin dalili da kuma musabbabin sa na dabi'a da su ma Allah ne ya halicce su na uku lura da fahimtar lutufin Allah maras karewa da iyaka wata babbar kariya ce daga nuna gajiyawa da rashin burin mutum da kuma nutsewa a cikin sabo da kuma tabewa to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri har ya kammala ni Tijani Malam Lawal da makaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
subhanallahi al-azim wa bihamdi subhanallahi al-azim wa bihamdi wa la hawla wa la